الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي حتوى أولا رانا تا تلاتة عشرين دبيار قوات الرجب إجرام مزاء الله صلى الله عليه وسلم دقاق رمكا زوى مدينة شكرا دبو تايدا ريه دودة أربعين دبيو daidai da tara ga watan biyu shekara ta 2021. Wannan shine darasinmu na 8 a cikin littafin Umdatul Mar'a. A kuma zamana darasi na 8 haduwa na 3 ko insha Allah ta'ala za mu tashi hadisi na 62 kamar yadda jiya muka karanta na 61. Mallan yayi mu wannan hadisi take da cewa احرصي ان تكوني اغلى من الذهب والفضه. يا كي يا رؤى مسلمه احرصي كي كدايي متكا كي كدايتو ان تكوني اتي كي كسانشي اغلى كي تي مفيا قادا من الذهب والفضه سيدا زيناريا دا ازرفا. يي كوكاري اتي كيمفي زيناريا دا ازرفا قادا kake zanto mace mai arha sakaka wadda ba ta iya kiyaye abinda Allah yake so, wadda kuma takan zanto arha kayan bako. Ba a san mace ta zanto haka nan, ana gane kiman mace ne gwargwadon tsadanta da kamun kanta. To mallan ya kawo hadisi yake ce an Sauban, an karbo daga Sauban radiyallahu anhu, Allah ya kare da gare shi, kale yace lamma nazalat, a yayin da wannan aya da za mu karanta ta sauka, wanda Allah manaukin sarki ke cewa wallazina yakdizuna zahaba wal fidda, wanda suke taskace zinariya da azurfa. Qala sai sabai suka sai Sauban ne yake cewa kunna ma'a nabi sallallahu alaihi wa sallam fi ba'di asfari. Ma'ana wannan aya ta sauka ne muna tsakan tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a daya daga cikin tafiye-tafiyensa da ya saba yi. Fa qala ba'du ashabihi, sai wasu daga cikin sassan sahabbai, wasu bangare na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka ji wannan aya ta sauka, sai suka ce unzila fi zahabi wal fiddati ma unzil, kai abin da ya sauka dai game da zinare da azurfa ya sauka, an yi magana game da su, Allah ya saukar da abin da ya saukar game dangane da sha'aninsu. Ma'ana al'amarinsu babba ne, ina ma da muna da zinariya da azurfan nan. Law alimna, tunda ba mu da su, law alimna ayyul mali khairun, ai da mun san wani arziki ne ya fi zama alkhairi, fa nattakhidahu, mu je mu riko da shi. Ina ma da mun san wani abu da ya fi su, ko su muna iya samun su, mu ma mu samu dan mu yi abin da Allah yake so da shi, tunda su ma arziki ne, kuma dan adam na san arziki. Inna kulli hubbi li hubbil khairi la shadid. Da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace suna fadin wannan abu, fa qala, sai yace da su afdaluhu, abin da yafi zinari da azurfan nan matsayi da daraja. Wannan kuna hangiya kuna girmama al'amarin zinariya ne da azurfa, to abin da yafi su matsayi da daraja a wurin Allah shine lisanun zakirun, Allah ya baki harshe wanda yake ambaton Allah da shi, Allah ya baka harshen da yake yawan ambaton Allah, wa qalbun shakirun, sannan a baki zuciya mai godiya ga Allah, wa zawjatun, ya zamto kuma an baka mace mu'minatun, wanda take mai imani, tu'inuhu ala imanihi, wanda za ta taimaki mutum akan imaninsa. Wannan su suka fi tsada fiye da zinari da azurfan da kuke tattaunawa a kansa. Kun gane muhalli shahid din? Da malar ce ki fi azurfa da zinari ya tsada. Me yake nufi? Ki zama mumina mai taimakon mijinki, za ki fi zinari da azurfa matsayi. An gane? Yawwa. To za mu amfana da abubuwa kamar haka a ƙarƙashin wannan hadisin. Shi ne mafi darajar alkhairin duniya guda uku ne. Abubuwa uku a nan sulafin ya faɗa cikin wannan hadisi, yake nuna cewa su ne mafiya daraja da matsayin abubuwa a wurin Allah. Na farkonsu shi ne Allah ya baka harshe wanda kake ambaton Allah da shi, ba zagin mutane da gulma da cin mutuncin mutane ba, a baka harshe zamto mafi yawan abin da kake da harshen na ambaton Allah ne, to alama ne na Allah ya fifita ka a duniya. Sannan na biyu, Allah ya baka zuciya mai gode ma Allah, ba zuciyar da za a baka kana hangen har yanzu baka kai wani ba, kuma kana ganin sai ka kai wani sannan za ka huta. Sannan abu na uku wanda su ne mafiya alkhairi abubuwa a duniya shi ne Allah ya ba mutum mace mumina wanda take taimakon shi akan imani da ayyuka na gari. Wannan shi ne fa'ida ta farko da za mu samu a cikin hadisin. Fa'ida ta biyu shi ne yana daga cikin kulawa da mace take ga mijinta ya zamto tana taimakon shi akan addininsa. Alaman ka dace da mace ta gari shi ne a ga tana taimakon ka akan addininka, kuma tana kwadaitar da kai akan ayyukan alkhairi da barin munanan abubuwa. Idan Allah ya ba mutum irin wannan macen, to ana kirga shi akan mutum ya dace da matar da ake ce mata mace ta gari a bankasa. Fa'ida ta uku shi ne mutum ya samu mace ta gari ya fi daraja akan zinariya da azurfa. Tun daga ci sahabbai sun faɗa wancan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga abin da ya fi su, sai a cikin su kuma ya faɗi mace ta gari wanda ya ce tana taimakon mutum akan imaninsa. Fa'ida ta hudu shi ne ba a samun jin daɗi da walwala da rabautan rayuwar aure matuƙan ba a yi shi akan nagarta da tsoron Allah da yi ma juna nasiha ba. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana taimakonka akan addini, kenan akan tsoron Allah da nagarta. Fa'ida ta biyar da za mu samu a hadisi wanda shi ne fa'ida na ƙarshe shi ne a mace ta yarda da abin da namiji yake tsayuwa a kansa ayyuka na gari. Idan mace ta ga mijinta yana ayyuka na gari, to ta yarda masa a kan wannan, kar ta yaƙe shi. Sannan kuma ya zamto ita ma akwai hannun jarinta wurin taimaka mishi ta ga ya yi ayyuka na gari. Wannan shi ne siffofin matan aljanna. Sai hadisi na 63 ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa take da cewa idza jama'a fi zawjiki ad-din wal khuluq faqad tawaffaqti 'ala an-nisa'i. Idza jama'a fi zawjiki, idan waɗannan abubuwa suka tattaru akan mijinki, aka ce mijinki yana da waɗannan abubuwa, menene su? Ad-din wal khuluq. Matukan mijinki yana da addini, yana da kyakkyawan ɗabi'a, faqad, to haƙiƙa ki kwana da sanin cewa tawaffaqti, an fifita ki 'ala nisa'i, akan sauran mata. Dan ko iyalan nan su sai abin da ya fifita ta akan sauran mata, akwai auren su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ha Allah ya ce da wa azwajuhu ummahatuhum, iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam uwaye ne ga duk wani mumini, duk wani mai imani su iyayensa ne. Sun samu wannan daraja ne kawai saboda suna gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine annabi sallallahu alaihi wasallam anan malam ke cewa idan mijinki yana da kyawawan ɗabi'u, yana da addini, to haƙiƙa an fifita ki akan sauran mata. Sai ka hadisi yake cewa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, an karɓo daga Abi Hurairah Allah ya ƙara yadda a gare shi, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace idza khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu, idan har wanda kuka yarda da dinahu addininsa wa khuluquhu da ɗabi'unsa ya zo neman aurenku, khataba ya nemi aure a wurinku, fazawwijuhu, to lallai ku bashi wannan auren, kar ku hana shi, matuƙar yana da abin da zai rike mace. Illa taf'alu, idan ko kuka ki ɗaukan shawarata, kuka ki aikata abin da ni annabi na gaya muku, to ku sani takun fitnatun fil ardi, za a samu fitina a ban ƙasa, wa fasadun arim, da kuma ɓarna mai faɗi ko mai girma. Waye rawaito hadisin adaku? Imamun Tirmidhi ko wa ibn Majah? Haka Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya hasana hadisi a cikin silsilatul ahadithus sahiha. Karkashin hadisin za mu samu fa'idoji guda takwas. Karkashin wannan hadisi akwai fa'idoji guda takwas. Fa'ida ta farko shine mace ana neman izinin neman aurenta ne ta hanyar waliyinta. An gane ko? Kar mu ce je tara 'yar jama'a kan hanya, ya canza mata tunani a zuwa ta rikici, ya fara zuwa ya tambaya ta wurin waliyinta, amma kuma ya kwana da sani in ba amincewanta shi ma ya hakula shi ya fi mata. Na biyu shi ne mafi muhimmancin siffan da ake nema a kowane miji kafin a aure shi, shine addini da ɗabi'u. An gane ko? A shari'ar musulunci ba a Najeriyanci ba ba. Saboda a Najeriya nan kana da naira ba abinda ba za a yi maka ba. Galibi, Allahumma an banda wasu, akwai waɗanda har yanzu tarbiyyarsu bai lalace ba. Akwai waɗanda har yanzu suna nan akan tarbiyyarsu. Amma dai galibin abinda ya fi faruwa shi ne in kana da kuɗi kawai kana da komai. Haka ake kallo, kuma ba haka ba ne. Dan ba su ne kwanciyar hankalin bawa a banka ta ba, bin Allah shi ne kwanciyar hankali. To malam ya ce mafi siffan abinda ake nema a miji dai shi ne addini da ɗabi'a. Abu na uku shi ne a girmama matsayi da dukiya akan addini yana lalata rayuwar aure. Yana lalata rayuwa. Saboda shi harkan yau da gobe in dai ba addini ba ana gajiya da shi. Wancan da kuka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya zo neman aure a wurinku kuka yi ta da addininsa da ɗabi'unsa, suka ce duk wanda ya haɗa wannan sifofin idan bai san mace ba zai iya walakanta ta ba, in kuma yana son ta zai girmama ta. Kun fahimci magana? In bai san mace to tsoron Allahnsa da ɗabi'unsa zai iya tsare shi daga cin mutunci da walakanta ta. Kun gane magana? In kuma yana son ta to zai girmama ta. Suka ce in ba mai wannan sifofin ba ba wanda zai iya tsare ma mace wannan hurumin. To shi yasa anan sai malamai suka kawo wannan, suka ce girmama matsayi da dukiya akan addini, a ɗaura biyun nan akan addini, to ko shakka babu rayuwar aure sai ta lalace, ko bajima ko majama sai an samu akasi a ciki. Allah ya tsare mu. Fa'ida ta hudu shi ne mace idan wanda ya zo neman aurenta aka tabbata yana da addini da ɗabi'u, baya halarta a maida shi in dai ba akwai dalili ne na shari'a da ya ratsa ba. Akwai dalilai na shari'a da dama wanda kila mutum yana da addini yana da ɗabi'u ɗin amma ba zai yiwu a ba shi aure ba. To in dai ba an samu wani dalili ne na shari'a da ya hana ba, to baya halarta a samu wanda yake da wannan sifofi, kuma sannan a ce ba za a ba shi aure a inda ya zo neman aure ba. Fa'ida ta biyar shi ne ana son gaggawan aurar da iya mace idan wani mai addini ko mai ɗabi'u ya zo mata, ya zo neman ta ba tare da jinkiri ba. Saboda shi da aikin alkhairi yana ɗauke da jarabawa. Jinkirin aikin alkhairi baya daga cikin abubuwan da ake so a addinin musulunci ko da ba aure ba ne. Fa'ida ta shida shi ne mayar da mutumin da yake da addini ba tare da wani dalili na shari'ar musulunci ba. Wannan yana shelanta cewa za a samu ɓanna mai yawa a ban ƙasa. Don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba ku yi haka ba to fitina za ta faru kuma da ɓarna mai faɗi. To hadisin na nuna cewa za a samu ɓarna mai yawa a doron ƙasa idan ana ƙin mutanen kirki wurin ba su aure. Daga cikin abubuwan da za a iya samu na fitina shi ne yaɗuwar zina da kuma yawan mata marasa aure. Za a samu mata da yawa ba su da aure saboda da yawan mutane ba da aure suke neman mata ba so da yawa. Sannan sai na uku shi ne mutane za su suna kyamatan mutanen kirki inda ana ƙin su wurin ba su aure, to za a wayi gari mutane sun ƙi mutanen da suke da addini. In kuma aka samu haka to shi ma Allah zai walakanta wannan al'umma, saboda da darajar addini ne abubuwa suke daidaito. Fa'ida ta bakwai shi ne a cikin hadisin za mu fahimci cewa macen da aka santa da kamewa da kamun kai ba a aurar da ita ga mutumin da yake fajiri ne. Baya halarta a aurar da mace ga wanda take mai nagarta ga mutumin da yake fajiri. Haka nan shi ma mutumin da yake kaman mai katangagge baya halarta a gare shi je ya auri wata mace saboda wani dalili wanda ba na addini ne a farko ba. Fa'ida ta takwas shi ne gyaruwar mace ta zamto na gari ɗaya ne daga cikin hanyoyin dacewan Allah gare ta. In mace ta zamto ta gari to Allah kan datar da ita da miji wanda shi ma yakan zamto na gari, saboda Allah ta'ala yana sakan ka sakamako mai kyau ne da abu mai kyau. Allah ya taimake mu. Hadisi na gaba na nawa kenan? Na 64. Malam ya ce ij'ali qarara zawajiki قرارا عائليا يتحمل فيه الرجال المسؤولية. اجعلي ياكي مسلمة كسنيا قرار زواجك أرن أورنك أورن ذاكي كس أهراش أكن قرارا واني إرن آلي عائليا نفام لبا أبن دونيا إن ذاكي شكاكي دان أورنك شريا ذاكي نيكي ki haihu ki tarbiya ki gina al'umma ki gina mutanen kirkin da zasu taimaki addinin ki da al'umman ki a rayuwanki karki rinka kallon me zan samu gidan wane nake wance ya ta auri mai kaza yanzu ni a kawaye ma in na auri wannan ai na zama abun kwatance na kaza na kan ha wannan shirman banza ne wahayin shaytan ne in dai ke musulma ce tantagarya irin musulman da Allah da manzansa suke so to ki sanya tsarin aurenki tsarin ki ke gida zaki tsara kun gane ko wani irin gidan da ke zaki tsara gidan ke zaki tankade da rairayin irin yaran da zaki dago su ta cikin gidan su kuma mazaje ya ta'ammalu fihi rijalul mas'uliyya wanda su maza za su zo su dauki nauyin wannan tsarin naki ki tsara abun ki ni kama maza su zartar kun fahimci maganan ƴaƴanki kin musu tarbiya kin musu abin da ya kamata su kuma mazaje sai su kawo gudunmuwan abin da ya zama wajibi rayuwar ƴaƴa yayi kyau an gane ko yawwa shine malaki an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kare da gare shi kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce la tunqul mar'atu almar'a kada mace ta aurar da mace yar uwanta kada mace ta ce na aurar da wanci a matsayin ita ce mai aurarwa mace ba ta aurar da mace wala tunkihul mar'atu nafsaha kuma kada mace ta aurar da kanta da kanta tace to na ma aurar da kaina in gantsiya Allahu sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku yi haka mace ba ta aurar da mace mace ba ta aurar da kanta a karan kanta qala abu huraira radiyallahu anhu abi huraira Allah ya kare da gare shi yace kunna na'udu allati tunkihu nafsaha hiya zaniya muna kirga mu sahabbai muna kirga macen da take aurar da kanta a matsayin mazinaciya haka karuwai ke yi ai ko tabi'an karuwai ne wannan su aure bayar da kansu zuwa ga wani zuwa karan kansu to dan haka dan idan mace ta ce ta aurar da mace uwarta duk abu daya ne dole sai da wali kamar inda muka ji hadisi da muka karanta tare da ku a jiya za mu fa'idanta da abubuwa a cikin wannan hadisi guda hudu na farkon su shine muhimmancin bayar da kariya ga rayuwar mace a cikin gidan aure ba tare da lalata shi ba musulunci na so aure ya kyau ya gyaru ba tare da an samu lalacewarsa ba wannan kuwa tsayuwan zai yi ne a lokacin da waliyinta ya tsayu da daukar nauyinsa na walittaka wurin aurar da ita da kuma da samun mata wanda ya dace zanto shi ne wanda zai rayu tare da ita din abu na biyu shi ne mace baya halarta a gare ta ta zama waliya ga kanta ko kuma ga wata mace yar uwanta mun ji karar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan a cikin hadisin haramun ne haramun ne abu na uku shi ne dukkan mace da ta aurar da kanta an siffanta ta da mazinaciya kusa aka hadisin ke nufi sannan wanda ya aure ta shi ma yana matsayin mazinaci inda yake ta aurar da kanta da kanta ko da da amincewar shi to wannan yana matsayin zaman zina take saboda yanayin daurin auren nasu yayi kama da mazinaci da mazinaciya yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta a hadisin fa'ida ta hudu kafin mu je hadisi na gaba shine mun gane a cikin hadisin cewa wajibi ne sai an samu waliyi kafin aure kan zanto ingantacce sai an samu waliyi namiji sannan aure ya daure in duk matan garin Kaduna za su tare su daura ma wata aure a wurin musulunci wannan aure ya lalatacce ne an fahimta ko har sai an samu waliyi wanda yake shi ne ta bangaren mace ta bangaren namiji fa me ake samu na'am ko shi da kanshi ko wakilin shi ko asalin shi ne shi da kansa in hakan bai samu ba shi ne waliyinsa urfin mu al'adan mu shine yake kore mutun da kansa ko yanzu ga wani yazo an ce ina wakilu ana ci a shine da kanshi da yake sai ce gani nan na'am
ana kawo
amma ya danganta ga urfin mutane mu anan kai haka ka shiga cikin marata ido ai ko baka girmama furfara ba yayi zafi da yawa dan sai Allah ne mishi an gane ko to ba a yin haka ya halarta musulunci mutum ya wakilci kansa shi yasa ake cewa wakili ai wanda ke makwafin wani ina fata an gane mu a al'adan mu da ɗabi'a mu shine ba shi ya zanto kaman rashin kunya to kuma shari'a tana kula da al'adu waɗanda ba saba mata ba wannan kuma bai daga cikin ne saba ma shari'a abu ma ai da nauyi bambara kwai waira kuma a kawai ko ba haka ba a ce ina wakili ya ci a ni ne da kaina ai za su fara cewa lallai za mu ga rashin kunya a wurin yaron nan ina kuka samo yaro mara kunya kuka ba shi a wurin abin da za a ce kenan to kai kuma kada ka ce ai mu ahlus sunna alalala da cikin sunna ma akwai kula da al'ada ina fata mun gane duk urfin da bai saba ma shari'a ba matsala bane ana yin sa na'am hadisi na 65 ko malai ce la yajurruki hubbullahi fil urfi ila alwuqu'i fi ma harramahu Allah ta'ala ولا تتعذري بأنها ليلة في العمر لا يجرك حب الله في العرس كدفا ثموا ثني نأنغوانشي يجاجي إلى الوقوع حرك جيك فادا فيما حرمه الله لواغا عبند الله يحرم فنغاني ولا تتعذري كما كدك بعد أذري كوانا حنذري na cewa wai bi annaha lailatun fil umri ai kawai night party ne kadai ne dai ne fa a rayuwa in kai auren ba ka gama ba dare dayan dai ko ba fadin haka ana yi to matsalan biyu ne na farko Allah na jefa jaraba ne a lokacin da yake ba mamaki duk zaman nagartan da kika yi a ranar Allah ke so ya jaraba ki in kin ci jaraba kin samu aljanna ba ki ci ba kuma ya zara hannun shi akan ki Allah na yin haka ku sani mutum zai yi shekara goma yana wani aiki sai a ran da zai cika na goma Allah zai ce in dai ka kawo nan wurin to na yadda da shi in dai ya ci wannan na nan gaban to duk sauran aikin na karba in ya fada anan kuma ba da bashi Allah na yin haka kusan da wannan to Allah na iya kyala mutum sai ya zo ce kaza ne sai a bashi kuma wannan maganar da malai ya ce kada ki rudu kada ya jaki san wasannin kaza mu kam ai muna gani ɗalibanmu da ramadana in ana ramadana ya kuke gani mata kamar mala'iku duk inda ka ji ake tafsiri a cike yake haskan hanya duk inda ake tafsiri a cike ake da hijabi da niqabi galibi za ka ga dan wuya ka ga wata ba hijabi a wurin abin nan to a goman karshen da aka gane lailatul qadri aka yi tahajjud aka yi kuka a masallaci aka fitar da zakatul fitri dan neman gafara da dacewa insha Allah ranar idi ranar da annabi manzo Allah bai isa ba kuma a ranar wannan tafsirar da ayoyin da na rediyo da na tv da na waye duka a ranar mata za su kwabe wannan tsarin su fidda tsaraicinsu su yi barnansu da yawan 'yan mata ba sa iya zina sai ranar bikin idi da yawansu wata za ta je ɗakin saurayinta ranar nan za ta yi ne wata kaza duk haka za a yi sai to irin wannan abinda malam ke faɗa shi ne ke faɗa a nan kada ki rubuki ce angwanci ne kawai rana ɗaya ne kai kaza ne a'a babban fa abin da kike nema kar ki manta shine ki dace da yardan Allah ko ba haka bane akwai ta baiwar Allah dattijuwa ce a garin Zaria ta hada mu da ni da wani aboki na ita yar uwarsa ce take cewa kai ku yara ne ku zo in gaya muku me rayuwa ta girma sosai dattijuwa ce tace na rantsi da Allah ku kiyaye sabon Allah kuma wallahi tallahi ku guji fitsara lokacin auratayya tace wallahi na samu matsala a gidan aure na tun bayan yin aure na har yau da nake magana da ku ba hanyar da ban yi ba in warware matsalan nan a ƙarshe na gamsu kuma na yarda cewa wallahi fitsaran da aka yi a ranar aure na ya sa Allah ya zara albarka tun daga ranar fitina ya fara faruwa da ni tace fata na dai Allah ya taza mun kafara a lahira amma wallahi na shiga jarabawa da rayuwar ma ta kare ba mu wani auren ba tace kuma wannan bike-biken da raye-raye da fitsarin da aka yi aure na wallahi ban san dalilin da ya ja mun wani abu na fitina kaman shi ba tace na dai je Ka'aba na roki Allah ya yafe mun ina fata ya zanto ya yafe mun amma har yau ina gaya muku zuciya na gaya mun wannan abin da nake ja mun wannan musiba to ba wannan ba har rashin lafiya na jiki na iya kama mutum sanadiyar waɗannan zunubar da kuke gani a zo aure a yi fitsara a yi gadara a yi banzartar da dukiya a yi almubazzaranci da ita a haɗu maza da mata tun yara na yanzu har uwayen tsofaffi da girman su suna rawa suna leƙe-leƙe suna shirman banza da wofi kuma wallahi ba mamaki bai wuce shekara biyu kila ki shiga kabarin ki ba to me amfanin irin wannan mai da amfani duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ayi Allah ya ije miki abin da yafi shi ne Allah ya ije miki abin da yafi shi ne shari'a ba ta zo ne ta takura ma mutane ba ta zo ne ta baki abin da yafi wanda shaitan zai baki shari'a ba ta zo ta takura miki ba in kin ga ta hana ki to shaitan ne zai halaka ki kuma da ta hana ki ta aje miki abin da yafi wannan to me ne tashin hankali a ciki me ne damuwa Allah ya samu dace to malam da yace kada san ki ga wasannin auratayya na angwanci ya ja ki zuwa ga fada ma abinda Allah ya haramta kuma kada ki yi uzuri da cewa ai dare ne kadai na shekara na dare ɗaya ne kawai a rayuwa daga shi ai ba za a kana wani angwancin ba tunda dai so ɗaya ake yi ana aishata malai ce an karbo daga nana aisha radiyallahu anha annaha zaffat imra'atan ila rajulin min al-ansari wata mata ta tare ta yi aure ta tare da wani mutum daga cikin sahabbai na garin Madina fa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi yace mana na Aisha ya Aisha tu ya ke Aisha ma kana ma'akum lahun yanzu haka amar yake tarewa ba wani ƴan wasanni na angwanci fa innal ansara su fa mutanen Madina يعجبهم الله واتنينا برجيز معنا با حرمتا واكاي با amma kar aina saban Allah kun ga a can da ya fada yace kada san ki ga wasanni ko ya jaki ya nuna ke dan bari ayin da ai wasannin amma kar aina wuce gona da iri an fahimta yawa ba ayin auratayya kaman gidan mutuwa in an zo biki akan so a ji motsin cewa ana wani abu na farin ciki amma kar a taba mu abinda Allah da manzonsa suke so ga darussa da za mu samu a cikin hadisin guda takwas na farko cewa wasanni a lokacin angwanci ya halatta shari'ar musulunci bai hana ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya shigo gida ma ya ji mata suna kiɗin kwarya ko suna kiɗa dindifa a cikin gida ana biki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai wuce ya ga sai ya zai shiga wani sasan sai ya gansu a tsakar gida a gefen sasan ajiya babba ana ta kiɗi hajjiya mai ɗakin gaba so ya gansu suna ta kiɗi da suka gansu masu ta idan wuf suka ja hijabansu suka yi danna da gudu ita ko Zabiya ta riga ta yi nisa yi ko tanta an kara ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kusa shi ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle su sai ya kau da kai sai zai wuce safan shi to suna gane akwai sunna wanda take tabbatacciya ta aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam kun gane ko sunna wannan sunna ce kenan tabbatacciyar sunna saboda da haramun ne ba zai kyale su ba a taba yin abin da yake laifi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba to da suka ga ya juya kai ya wuce ya nuna musu cewa kenan abin da suke babu laifi a cikinsa saboda me na farko babu maza a wurin su kadai ne mata shi yasa ma a cikin gida suka yi ba akan titi ba a gane wannan na biyu shine kalmomin su babu saban Allah a ciki babu batsa babu shirka babu bid'a shi yasa sai kyale su da ya juya zai shiga daki ita wancan hajjiyar da ta so da kan ta guda aka bura ta ganin haka sai ta kara ma kwarya zaki kawai dama ba iya ba ku wuri ba ana ba ku biya biyu za a ji ku a bakwai shine sai ta ce cewa wafina rasulillahi ko kai mata ku fito taron ma ya kara armashi ga annabin Allah a cikin mu kai ka je yar bakar shari kun banci magana wato taro ya taro ba kirjin bikin shine manzon Allah kamar abin da take so ta ce kenan
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin ya bace kamar yadda kuka yi murmushi shi ma sai abin yace wato irin kai mata sai a tuloke shikenan daga dan daga muku kafa kuma zaki jani ki je ba da ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai murmushi tunda mata ne dai ya juya zai tafiyar da to sai mata ta rinka fitowa da ta ƙara mu ƙwaryar zaki ita nan sai za ta yi mai kirari to anan ne ta buga faul kuma sai ta ce wa ya'lamu ma fi gadin kai annabin ma da ke cikin mu ya san me zai faru gobe ai fadin haka kawai sai juyo fuskar sa amurtike yace ke aya matsayin ki wala ya'lamu ma fi gadin illa Allah ba wanda yake san me zai faru gobe in ba Allah ke dai ke bikin ki ke asharan lanki ba laifi bane amma wannan kalmar taki ba ta cikin addini an fahimta ko to anan sai nuna wasan auratayya na mata ba laifi bane in sun me in sun kukuta daga cuɗanya da maza ta kukuwa da maza ɗaya kenan na biyu kuma sun kukuta daga kalmomin batsa ko mene ko saban Allah sannan na uku kuma ba zai shagaltar da su daga barin sallah ba dan galibin matan da suka yi wannan dilkan ko me kuke ce masa ko sallah ba sa yi saboda ba za su wanke 15,530 din sa a banza ba amma sun manta jahannama za ta wanke shi kuma in ba su ba Allah ba an gane yawa na'am in ana kidan ma ba sallah ko to kun gani to duk abin da zai hana mutum ga ambaton Allah wannan abin ya haramta na'am to wanda zake kidan to ga karin ilimi daga malam Nura yace mai kidan ma zai gardiya ake samuwa kuma yarinya ake ma sawa ta yi ko to ai ko sai a hankali wato za mu karanta wani hadisi da ko a gaba wanda wato ana cikin fitina ko za ku sani ba kun ga wannan lesbian din da ake magana nan abin ya yi nisan da ba ku tsammani a cikin mata fa da yawan mata sun daina zina sai bin mata 'yan uwansu wasu matan kuma suke zuwa su kai ma wasu maza labarin wasu mata daga waje saboda hoto da ke baki sani ba a wayanta ta ce ku yi salfi wallahi namiji za ta kai ma suna nan da yawa kuma in ka gansa a fuskar ka ce kamammun mutane ne ku san da wannan za mu karanta wani hadisi a nan gaba za ku je na nan class na yi magana a kan mace ta je ta siffanta mu wani namiji mace 'yan uwanta kuma ina cikin ɗabi'un da ake yi ni din nan wallahi na san waɗanda kai a nan ƙarya ma an yi sa kama ni a badarawa ne ɗan badarawa su haƙuri wallahi ɗan badarawa ne mace aka yi ma aure ko wata biyu ba ta yi ba na rantse da Allah suka zo suke cewa wannan amaryan irin wanda wanda yake so ne za mu je mu ba shi labarinta ni na san wannan ba ku sani ba ni na sani na san wanda abin ya faru a kanta shi din ne dai ban san shi ba amma yaran da suka faɗa abin 'yan badara wannan ne 'yan mata ne za su je su kai ma wannan miji labarin ga irin mace da yake so sun gani a gida kaza abu ya wuce da kuke tsammani ai ba a baya mun karanta da ku ana sa mace dokoki ne gwargwadon ɗabi'anta ba to ga ɗabi'an nan annabi ya faɗa ma gashi yanzu yana tabbatuwa ai wallahi ba abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa ashe ba zai tabbata ba wallahi ba wannan abin sai dai ba shi ya faɗe ba to saboda haka zan ki ɗauka wa tunanin ki an wuce duk inda kuke tsammani kuma shi yasa muke karanta irin waɗannan hadisan saboda ku fita daban a cikin al'umma kuma ku je ku kira 'yan uwanku mata ku je ku kira su dan ku kun zo nan kun karatu bai isa ba sai kun je kun ja su tunda su wasu su ba su zuwa irin inda muke wasu ma ba su zo su jira wannan abin da muke faɗi ba sa so amma ku za su bi ku gidan biki ku gaya musu ga abin da annabi ya faɗa wanda za ta ci gaba ta ci gaba wanda za ta ci gaba ta ci gaba mu na mu isarwa ne ba mu da wuta ba mu da aljanna mu dai abin da annabi ya ce a faɗa wallahi mun faɗa muku kuma Allah ya san ƙauna ya sa muka faɗa muku sauran hukunci kuma yana ga Allah mu da ku ba wanda ya ce kwaci kanshi alaikum assalam yawanci sauti kuke sawa amma sautin wane ne mace ko namiji sai ka ai an gama a ga namiji nan an tishi in ba ki ko mu je akwai abubuwan da nake gari za su warkar da wannan tambayoyin na ku a ciki ban sani ba kai a'a ina kuma ba zan faɗi ba muje a tsawon labari ne kawai muje gaba da zan ce ne kila a karanta littafin a majalisi amma na tuna da kurmin mashi nake da na faɗi haka annal mar'ata la yajuzu laha an tatawalla تزويج نفسها ولا تزويج غيرها من النساء ابناء نوكو شيني دكان متن دا تاورد دا كانت انا صفنتا تا دا زنا كو سو دا ينين سوره اورن دا تاي ينين نا زنا الله يتسري فائده اكاي اي ما مو متن مو ما دوكي فائده تا فرقو حديثنا 50 65 شيني cewa wasannin angwanci ya halatta abu na biyu shine ana so mace ta tare a ɗakin mijinta da abin da zai faranta masa rai da shi da ita din wannan kuma kun fi ni sani na ukun su shine wasan da musulunci ya yarda da shi a angwanci shine wasan da ya dace da shari'ar musulunci dukkan wanda ya saba shari'ar musulunci kuma wannan ya rage tsakanin bawa da mahaliccinsa na hudu babban makasudin da yasa aka halarta wasan angwanci shine a yada farin ciki a cikin amare da ko akalla ita ma ta ji in ta tuna wata rana hakke kwalla saboda tuna baya shine roko an gane ko to ana san wannan an halarta saboda ta iya tuna aure na fa wanta ta zo haka wanta ce ta wasa take cewa ga haka ko Allah sarki wanta ma fa tara su ƴaƴanta ko nanan duk wannan zai ta tuna miki wani abu masu ka nishadi da farin ciki musulunci na son ki a cikin farin ciki baya son ki da bakin ciki na biyar daga cikin fa'idan wannan hadisi shine wannan wasan da aka yadda ayi na angwanci ya ke banta ga mata ne kadai ba a yadda maza su yi tarayya a cikinsa ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a kamanceceniya ne ya mata su kamanceceniya da maza ko aka sun haka abu na shida mun fahimci a lallai su mata wasa angwanci yana burge su saboda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manana Aisha su fa mutanen Madina suna son wasannin biki ko saboda haka yana burge mata maza sai su taimaka musu su yi akan abin da bai saba ma Allah ba kar kuma a ce bid'a ba bid'a bane tun daga can halal amma dai kar a wuce gona da iri kuma a yi daidai ruwa daidai kurji fa'ida ta bakwai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan a yalwata ma mace a lokacin da ya dace kuma yalwatawa mai kyau a lokacin abubuwan da suka halarta shari'ar musulunci kar musulun kar namiji ya zanto wani tauri mai mugun tauri da tsanani ba a san haka ita mace an fi so ka yi soyayyanta ne ma ka kwace soyayyar ya dawo hannunka ba ka sa karfi ba da yadda kake ganin karfinka da raunin mace wallahi in mace ta so ta rufta ka sai dai Allah ya tsare ka amma za ta iya tara ka shekaru da yawa ta sa ka a wani gadon da kana shiga shikenan kowaye kai ka fada ko bayan da ka iya an fahimta ko to musulunci na son ka saboda su mata suna da taushin zuciya suna da saukin a mallaki zukatan sun an kyautata musu to shi yasa musulunci anan ya kwadaitar akan a kyautata ma mace kyautatawa mai kyau a lokacin da ya dace kuma ba tare da saba ma shari'a ba wannan ya shafi maza ne mazan da suke jin mu ko za su je mu ta audio sai su ji tsoron Allah su yalwata ma mazajensu wasu suna da tsanani da kunci a cikin iyalansu ba daidai ba ne ba daidai ba ne ita mace abin tausayi ne musamman harkar gida ko kai namiji ka duba yau ashe kai kwana biyu baka fita ba ya kake ji to ita wannan tana nan ta girki ta shara ta kaza ba ta yi sace gaban kanta ba dai tana da mutunci sai da abin da kace kai ne tafi kai ne tsaya dinta kusan ko iyayenta suna da wadata so da yawa tunaninta kafin ta tambayi mahaifinta kai take fara tunani to saboda haka kusan kai ne gatanta ta wani wurin haka haka mazaje su zamto masu tausayi da kyautata ma mata Allah ya bamu ikon gyarawa abu na takwas kenan ko za mu fahimci cewa wannan addinin ya kula sosai da yanayi mabambanta na rayuwar mace duk halin da mace ke ciki musulunci ya bata ya kula da yanda ya kamata ta kasance dan yana taimakon ta akan ta tsaya akan ayyuka na gari duk abin da zai zanto na gari ne musulunci na kwadaitar da mace akan sa hadisi na 66 malai masa ake ne cewa ta'ammali as-sumuwa fil alaqati az-zawjiyya ki tunani mai kyau ki lura wurin bibiyan bukatunki na abin da ya shafi kiyi la'akari da ɗaukaka wato ta auratayya a wurin la'akari da abubuwan da zaki na rayuwanki kiyi la'akari sosai da yin ɗaukakar da kika samu ta hanyar auratayya falmubasharatu kuji falmubasharatu baina zawjain domin hada fata da fata ma'ana saduwa kenan na auratayya baina zawjain tsakanin ma'aurata biyu laysat fi hanajatun a cikin abin da babu najasa a ciki ma'ana a haduwar nasu na kwanciyar aure ba su fidda ruwa dukkanin su ba wa ma zalika tatahharani ba'da ha amma tare da haka shari'ar musulunci ana so ki kula da cewa akwai tsarki da zaki a tsakanin ku bayan in dai matukan an samu wannan saduwa na aure din malaikatan abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kare da a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala wanda Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce idza qa'ada baina shu'abiha al-arba idan mutum ya zauna a sansanin mace guda hudu wa anzaqa al-khitana bil-khitani sannan aka samu haduwan kaciya da kaciya faqad wajaba al-ghusl to wanka ya zama wajibi a wannan lokaci koda ba su fitar da ruwa ba koda ɗayan su bai fitar da ruwa ba to anan malai na cewa ki kula wurin bibiyan abubuwan da suke na alakar auratayya ki san hukunce hukunce wannan yana da alaka da kaman hukunci kenan da kuma sanin abin nan domin musamman mu da muke zuwa kauyuka da awan halallo za ka yi tuna kankomi za ka je ga mutum ya shekara 30 bai taba wankan janaba ba kuma namiji an mai bayanin wankan janaba ce shi fa matar shi ne shi ba dan iska ba ne ba mata ke nema a waje ba dan me za ka ce sai yayi wanka to wannan sai ka dawo da tunanin shi sannan ka koyar da shi hukunci daga cikin fa'idojin da za mu ɗauka a cikin wannan hadisi shi ne ya wajaba ma'aurata guda biyu su yi wanka a lokacin da aka samu fitan maniyyi daga jikin ɗaya daga cikinsu ta hanyar mu'amala ta auratayya ko da kuwa dukkaninsu ba a samu fitan ruwa a tare da su ba matukan an samu saduwa ko babu biyan bukata to lallai za a yi wanka na biyu shi ne wankan janaba wajibi ne a kan mace da namiji dukkaninsu wajibi ne a kan su su yi wankan janaba sannan sai abu na uku shi ne mun fahimta cewa kamewa tsarki ne ga mace idan mace kamammiya ne to ana la'akari da ta tsayin mace mai tsarki ta ɓangarori mabambanta juna a shari'ar musulunci hadisi na 67 malam ce iyaki wa tanghisu hayata zawjiki fa inna aqibatahu wa qimatun iyaki kashedinki a hirdinki kenan wa tanghisu hayata zawjiki ta hanyar tauye ko gurbata rayuwar mijinki kada ki kuskura ki gurbata ko ki tauye rayuwar mijinki saboda babban matsalan shine fa inna aqibatahu karshen sakamakon da zaki samu in kina ma miji irin wannan kina ma namiji irin wannan fitinan da cutarwan sakamakon waqimatu yana da muni kwarai da gaske saboda zaki jefa shi zuwa wannan halin da zai zo har ke sai ya cuce sai ya cutar da rayuwarki amma kuma misali guda ɗaya ai dukan kuma ta ne kuma duk kun sani yanzu misali idan aka je asibiti sai aka ce mace tana da infection ana samun wannan abubuwa a yawan mata ko aka ce mace tana da infection in za a ba da magani ita kadai ake ba ko har da mijin ku ba ni amsa haddashi ba ma likita zai ce kai ma za mu duba ka ba kawai kai tsaye in dai mace tana da infection to har namijin sai an ba shi magani to kaman haka abun yake a imani da ɗabi'a ku ɗauki wannan na san fa muku da misali ne don ku fahimta da kyau haka abun yake wannan sha'awar da kikan je kan dame ki wani lokaci in kina cikin masu azabtar da shi akan wannan to kai tsaye ki kwana da sanin kina tallata ma wata sha'awa ce yana da kyau mata su san da wannan duk macen da ke azabtar da mijinta a gida to tabbas tana kallon shi ne ga wasu matan a waje kuma na wajen nan ko ta zama ta gari ko ta zama kishiyan haka amma tabbas you can never cheat nature and go free sai kenan sannan kuma na biyu duk abin da zai girbo a wajen nan sai ya dawo miki duk abin da zai girbo ko alkhairi ko kishiyan alkhairin tabbas zai zo ya ci miki a gida kun fahimci magana to shine anan malam ke cewa a hirdinki ka shedinki ya zanto kin tauye ko kin gurbata rayuwar mijinki domin karshen sakamakon gurbata shin nan da zaki mummunan sakamako ne ba za a samu yanda rai yake so ba. Allah ya datar da mu. Wannan abin da na faɗa yana faruwa ga maza yana faruwa ga matan, wasu mazan suke bata matan amma tun da ba maza nake makaratu ba shi yasa na baku naku bangaren. Duk abin da kuka ji na faɗa da ya shafe ku, ku kaddara inda maza ne a gabana kishiyan haka zan faɗa musu. Kun fahimci maganan ko? Yau wasu sun sani waɗanda muke karatu da su musamman majalisin maza na kurmin mashi. Shi yasa majalisin daban da muke da mazan shi muke da matan. Saboda in matan sun ji mazan ma su ji, kar a je gida a samu akasi. Wance yadda na gaya musu su ma waɗannan haka za su ji daga gare ni. So wannan shi ne. مالك حديث يكي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر قول أبي هريرة الله يكاري داع قريشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دال الله إرادة أمين شاء الله ثبت قريشي ياتي إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فعبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا دعا الرجل امرأته إذن namiji ya kirayi iyalinsa matarsa ta aure ila firashihi zuwa ga shimfiɗansa fa abad sai ta ƙi saboda wani dalili nata na kanta ba na shari'a ba fa bata ghadbana alaiha har mijin nan ya kwana yana fushi da ita to ta sani abinda ta yi nan ya janyo mata la'anat al mala'ikatu mala'iku sun dinga tsine mata a cikin wannan daren hatta tusbiha sai da ta waye gari. Kun gane ko? Mala'iku za su tsine mata har sai alfijir ya fito. To za mu fa'idanta da abubuwa guda hudu a ƙarƙashin wannan hadisin shi ma. Na farko shi ne haƙƙoƙi na wajibai a kan mace sun zama wajibi ta amsa su zuwa ga mijinta dukkan lokacin da ya neme ta musamman a shimfiɗa. Wannan wajibi ne. Shi yasa yana cikin wajiban haƙƙi in dai namiji zai ciyar da mace ya zaunar da ita a gidansa ya mata tufafi ba ta da dalilin da za ta hana shi kanta. Na biyu, shari'ar musulunci ta hana mace a kan ta amsa ma namiji ba tare da wani uzuri ba. In akwai uzuri wannan wani abu ne daban shi take masa bayani. In dai ba ko wani uzuri ba ne to an ambaci narko don an ambaci la'ana ga duk macen da take da wannan ɗabi'an cewa mala'iku suna tsine mata albarka. A tsawon wannan daren gaba ɗayansa har zuwa safiya ta yi cikin tsinuwar mala'iku ko da ko ta yi sallan dare a cikin wannan daren. Na ukunsu shi ne idan mace ta hana mijinta kanta to wannan akwai zunubai masu yawa a ciki, ta aikata zunubai masu yawa wanda aƙalla ga guda biyar a cikinsu. Na farko ta zalunci mijin wurin hana shi haƙƙinsa, haƙƙinsa ne wanda Allah ya bashi kuma ta yi zalunci wurin hana shi. Na biyu ta saɓa ma Allah kan haƙƙin miji, ta saɓa ma mijin ta saɓa ma Allah. Na uku shi ne ta tauye haƙƙin rayuwar mijin. Na huɗu shi ne ta yi mummunan alaƙa irin na auratayya, inda a jiran alkiyama a ce a ware wanda suka yi mummunan alaƙa babin auratayya to sunanta zai fito a cikin waɗannan matan. Na biyar ɗinsu shi ne ta bijiro ma mijinta da fitina mai zaman kansa. Da aka goben ta fara ganin hotuna da sakonnin ƴan mata a wayar shi kuma ta ce mai munafiki dan wanda ya fara da munafincin ita ce. Ya zama tilas ko? Wallahi ku kula da mazajen ku, matan da ke farautar mazajen su suna da yawa. Dan haka nan a yi ƙoƙari ya zamto an yi abin da ya kamata. An gane ko? Abu da biyar shi ne wajabcin yi ma miji ɗa'a matuƙan bai umarni da saɓon Allah ba, shi ne abu na hudu. Sai hadisi na nawa? To, an yi maganar kishiya sun kasa gane lambar hadisin. Ko kun gani? Hadisi na nawa? 68, Allah ya muku albarka. Ihdari ki takatsantsan an yad'uwa alayki ahla sama, ki yi a hankali ki takatsantsan kada waɗanda suke sama su yi miki mummunan addu'a bi sababi su'i af'aliki sanadiyyar munanan ayyukanki. Kenan akwai waɗanda mala'iku ke musu mayagun addu'o'i a cikin mata. Su waye su? Ga sunan zamunci. malam ce an Mu'adh bin Jabal manya ogan mu ko me foundation din mu Allah ya kare ya daga manyan mu an Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu an karbo daga Mu'adh dan Jabal Allah ya kare ya da gare shi an Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya babu wata mace da za ta cutar da mijinta a nan gidan duniya illa qalat zawjatuhu min al-hur al-ayn fati sai matansa daga cikin matan hurul in na gidan aljanna za ta kalle ta ita tana aljanna ita tana nan duniya ta ce da ita la tu'zihi kar ki cutar da shi hajiya qatalakilla Allah ya tsine miki fa innama huwa indaki dakhilun wannan mijin da kike gani shiyarin ne kike sanyi da shi na dan lokaci shine fa innama indaki dakhilun wurin ke dan shigo kawai ya dan huta yushiku kuma ina gaya miki lokaci ya kusa an yufariqaki da zai kyale ki ilaina ya taho wurin mu ya huta bakin cikin sa wannan ko ba sharhi da ya isa wa'azi fa'ida na farko a cikin hadisi akwai hadari matukar gaske mace tana cutar da mijinta horin din dinnan ba sa saba ma Allah ba saba ba kuma za su tsine ma mai kuma Allah ya halice su ya zabe su kun gane kenan hadisin na nuna kar ku kishi fa dan an ce horin ki ce wai to ni wannan yar balarabiya ma ya ta kare mun je aikin hajji yana ta kallakalle har yana tuntube ina jan shi ko wasu na faɗin haka ce ni wallahi in ma zai je gare ta fushi kadai mutum sai uban kallon matan tsiya kaza 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 kai dai ba auren ka za su yi ba amma kuma tsada da sauran ana jin wannan complaint din da yawa a wurin mazaje yace to yanzu shine wata ana tafsiri wai da aka ce matan shi na aljanna take yanzu mutum a duniya ba kyale shi ba lahiran ma a ce sai an mai kishiya fi sabilillahi yanzu ya za a kare to ba haka bane wannan da kuka ji tana tsine mata ita ta wulakanta kanta kun gane ko saboda in ta bi Allah an je lahira su din duka kafanta take duka hurin din suna kasan matarsa ta aure ta kun gane wannan ko sannan ba kishi a tan ba problem saboda wana za'na ma fi sudurihim min ghillin duk wannan kishin da kuke ji na damuwa kuna shiga aljanna da Allah zai cire muku saboda ba shiga aljanna da bakin ciki ko damuwa ba shiga la yasma'una fiha lahwan wala ta'sima illa qilan salaman salama aminci kawai ake ji wanda ta samu wannan problem din wanda take muna nama mijinta ne a nan gidan duniya Allah sarki wani bawan Allah naga ya fito yana kwalla matar shi har tsakar gida ta fito tace bai mutunci a gaban makwabta shine wasu take ma matan fada sai ce ku kyale ta kar ku yi mata fada ba laifin ta bane talauci ne aida da nake mata ba ku jin ta namun haka wallahi sai kwalla ya zuwa idan shi yace aida da ni take mora ba ta mun haka ko kun taba ji ta yi mun suka ta ce shi kenan kyale ta ta yi iyayen talauci ta gani yanzu ya zama walakantacce a wurin jahila kenan baka kira ga ƴaƴa har uku ko hudu amin ya Allah Allah ya kiya jama'a ku farinka wa'azi wallahi ku rinka tunatar da mata kar su yi shiru fa kar ku shiru ku rinka tunatar da mata saboda nan su ya faɗa mafi yawa wanda za su shiga wuta a ranar kiyama mata ne kuma wannan abin na ciki daga cikin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalilan yawan mata a gidan wuta yake takfunnal ashir wa takfunnal la'na kuna butulce ma mazaje kuna yawan zagi ƴaƴan ku zagi rashin mutunci ga mazaje Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan na daga cikin abin da zai loda mata daiwa a gidan wuta daro daro an gane ko to wallahi ku a karan kanku ku ji tsoron Allah ku sani duk yanda kuke ganin mazajen ku nan duk yanda kuke ganin wani matsayin ki da wani status din ki duk wannan shirme ne in kake shigo dakin miji in kin shiga dakin miji a kasa yake a sama yake kawai ki dauki wannan shine alaman kin dauki matsayin ki wurin Allah batun ba su kyautawa ba shi nake magana ba eh ba su kyautawa amma me yafi miki sauki akan Allah ya miki takayya ta yanda yaso akan keki makanki eh yafi ballanta na bari ku ji kun ga duk wani rikita rikita da ake maza da mata auratayya wallahi in namiji ke zaluntar mace ko mace ke zaluntar namiji ran da ya ji labari ko ta ji labari yau ya fadi kabari za a kai shi wallahi ita za ta fi kowa shiga tashin hankali shi ma in ya tsaya zalunce ta tsaya fi kowa shiga tashin hankali ba za ta dawo balle ka nemi yafiyanta ba zai dawo balle ki nemi yafe miki kuma alkiyama na rantsa da Allah ko dan da kika haifa ne ba zai yafe miki ba sai dai ko ki je wuta ko shi kuma ya san yadda zai wallahi danki ba zai yafe miki ba bane ya yafe miki ba in kin ga yafe miki a nan gidan ne amma a lahira wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba wanda zai salwantar da lada daya ko akan mahaifinsa ne saboda shi ya je wuta ba zai iya ba ba ku ga wutan ba ne an gane ko sai ka kurin kama mata nasiha fa'ida na ga shi wannan hadisi shine kwalayin da kullun in suke da shi akan ganin jin dadin mazajen su a nan gidan duniya da kuma matan aljanna suna kin su ga mazajen su na gidan duniya wani abu na bakin ciki ko wahala ya same su a rayuwar su ta duniya Allah ka sa mu ma suna ta suna kishin mu sai ki sun ka su amsa to shi ke da mal su sun amsa matan horon din nan kar Allah sa ku amsa fa'ida ta hudu shukura man kwado kenan wallahi haka za ku diba hadisi ne haka zan tanar ka muku shi na rantsa da Allah haka nan za ku dibe shi ayin an je inda ke muku dadin raha kuke yi saboda haka nan ba ku ci shi a yanda yake ko ko mallan nura ba za mu yi ma hadisi tawili ba ba wani kwasfari ma yanda kuka ji shi aka yi taho kawai a ci da hakuri kai kan ma ku yi hakurin sun sa'a ni ne ko mallan nura ya ce ma kun sa'a ni ne da shi ne juye muku zai fa'ida ta hudu yan uwa musulmi shi ne shi miji kamar shiyarin ake da shi da fitar lahira wadda in kika cika matsa ma miji ki kaman kina kokarin kashe shi ne ga matan hore in tana ta addu'a ya taho ku sani daga wata ne hankalin ta ya tashi gaskiya na faɗa muku in dai kina matsa ma miji ki to kaman kina addu'an ya mutu da wuri ne saboda mai dukkan da kika muna na mishi matan aljanna za su ce ya kusa zuwa Allah ka sa ya taho da wuri dan haka in kina fatan kina fatan idda da wuri take ta matsa ma mijinki na ko san wallahi ba ku fatan haka da haka ku bi ta hankali in kin san ma kina latin abinci yau ki fara da wuri in kin san mu ku daidaita ba ki je ki ba shi hakuri ba wani matsala shi rayuwar aure fahimta ne in kai ma mace ba daidai ba ba gajiya bane dan ka bata hakuri kun gane ko in kai ma mace ba daidai ba ba wai zubewa bane kace mata abu kazan nan kin bata mun rai ne amma ki hakuri da Allah na san ban daidai ba amma ki hakuri ba wani matsala haka ke ma in kin san ba ki daidai ba kawai ki bashi hakuri a zauna lafiya to dan haka nan idan mace tana matsa miji kaman tana sa shi gaggawan koma zuwa gidan lahira ne bisa ga wancan hadisi ingantacce dan haka nan mace ce kokari ta kasance mai matukar kwatsayi akan cewa ta kasance tare da mata aljanna kar su kwace mata miji kuma ta samu ta kufuta daga addu'an da qaulun in suke yi mumuna akan ta wannan hadisi ya kamata a rubuta shi a kofar kowane gida to mallan nura ya ce ya kamata ku sani kwace kwace kuke da matan hurun ne kuma gaskiya ne tunda hadisi da ya inganta yanzu ya rage ko ku buga 1-0 ki kwace ki yi gaba da abinki su zama yan aikin ki in ko ba haka ba kina competition ne tsere ne ai mu ma mazan bari ku ji ai mu mazan da aka ce za a ba mu kyautan su ku kanku kun san ya kamata a ba mu astaghfirullah mun tantance a ba mu me nake nufi shi ne ga dalili na dan Allah in tambaye ku idan kuka ji an yi hatsarin mota a hanya an mutu suwa suka fi yawa cikin gawawwakin maza ne suwa ke fita fatauci suwa ke zuwa aiki suwa ke gadi suwa ke yaki duk mazaje ke yi galibi matan ba su da yawa to in ka ga an mutu da yawa maza su suka fi yawan mutuwa ga abokin mu na Abubakar Bala Magem bai wuce sati uku yanzu ko hudu ba da yake sati uku bai kai wata ɗaya ba hanyar zariyar suka shiga kasan mota aka kawo su shida duk sun direba tun ɗaya kaɗai ya rage shi ma ba mu san ko ya rayu ko ya tafi ba duk sun tafi alhamdulillah shi ya cika da kalmar shahada ma kuma kan shafa cewa yayi amma da kalmar shahada ya rasu akwai ƴan uwanmu a Zaria ta kira ta ga na sa a Facebook ta kira ni tace wallahi a gaba na yaro tace nace a 44 tace ba 44 bane barau jikko ne yanzu zaka dauki gawan shi kuma kansa ya tsage kansa ma ba za ku iya wankewa ba sai dai ku yayyan barwa kuma kaje zaka ga gawan a yanda na ga yamu tace amma wallahi ya kira matan shi ya mata wasiya kuma ya mutu da kalmar shahada kuma in ka san matan shi ka tambaye ta ya ce mata kaza ce mata kaza a gaba na akai haka tace mu ko matarsa daliba ce Al Faruq Islamic Academy a bangaren mata aure kuma haka ya faru to shi alhamdulillah tafi da kalmar shahada mu ma Allah ka sa mu tafi da ita mu kyale ku ku ta abinda za ku yi ku sha'anin ku sarran ku sai sun samu fara gajiya da duniyar mu ko shi yasa furfura ke mana yawa koko haka ne to Allah ya sa ku zanto ni iman na hakikani gagaba ta biyar da malai ya fada na fa'idar cikin hadisin wanda na san shi ya kamata ya tsaya a gaban goshin ku yake cewa annal baitul muslim sarka rabbi hu hadda larabcin dan kuji yake ki gidan musulmi muraqabun min qibali huril ain huril ain suna lura da duk abin da ke faruwa a gidan musulmai duk musulmi duk bawan Allah da Allah ya san ya yarda da shi shi dan aljanna ne to yake sa huril ain su rinka lura da gidan shi وَيَتَفَاعَلْنَ مَعَ أَحْدَاثِهِ كُمَا سَنَا بِبِيَنْ أَبُوْ وَنْدَكِي فَارُوَا عَلَيْهِ وَنَّا مُتَمُ إن دي متنبع الله لتنع الجنة سنة تكاللوغا شيشن ينزك ذا ينزك ذا ينزك ذا كافن يتو فسنة عكا جنجة تيكي وقالي سوكا أبو ما باقا سنجركي على هيرا باقيركي دعوة تكم كي لتنع ننزا أفادي حديثنا ستندة ترى دعنا سوما سامكو قد أقومكو نعم karfe na da kwata a to gaskiya mu tsaya ana ko mu dauki daya mu je na 70 na'am jikin su dai ya mutu aka nan za ku je mu dauki na 69 sa'adatuki murtabitatun bi mada ma'rifatiki li makanati zawjiki bin nisbati laki jin dadinki da walwalanki yana da alaka ne gurgurdan yanda kika san matsayin mijinki a wurinki da alakanki da shi da matsayinki a gunsa malaci an kai wannan hadisin an Qais bin Sa'd an karbo daga Qais bin Sa'd kala yake cewa ataitul hirata fara'aituhum yasjuduna limazrbani yace na je wani wuri da ake cewa alhira sai na gansu suna sujada ga mazrubani lahum ko faqultu sai nace ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faqultu jana gansu suna yin sujada ga waɗannan mutane nasu kun gane ko sai shi mai ruwa hadisi yace rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haqqu an yusjada lahu ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi fi dacewa ai masa sujada waɗannan mutane har suna musu sujada ai wallahi annabi shi fi dacewa ai mai sujada ma'ana yake gaya ma kansa da kansa kala yace sai na tashi fa ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai na je wurin manzon Allah kira da aminci Allah tabbata gare shi da kaina fa qultu sai na ce da shi inni ataitu alhirata naji alhira fara'aituhum sai na gansu yasjuduna suna sujada ni mazrubani lahum ga wasu manya kenan gare su ko wasu sarakuna daga cikin abin nan sarauta ne wannan fa anta sai yace to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai da kanka fa a haqqu an nasjuda laka kai fi dacewa mu sujada ya za ji ana mu sukkanci sujada manzo Allah ka bari mu mu sujada kun ga shi kishi ya dauke shi ba tare da ilimi ba kun fahimci magana kuma ai haka ne in har za ai sujadan ka ai da annabi sallallahu alaihi wasallam shi fi dacewa ai mishi saboda matsayinsa inda ya halatta ko kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له كبان لاباري إن دا يو ذاك دوك وش قبري ناباين ناموش ذاك من سجد سياسا شو عنو سلاسا يا حنا سيم من سجدك ياتي لا تتخذ قبري وطنا يعبدك كبري قبري نازمتو ونقومكي دلا لنك بوتامي ياتي لا في قبري ناسجد قال قلت سينا شي ما نو سلاسا لا أبدا مي مسا سجد أبا kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi fala taf'alu to da haka ni ma karfi mun sujada a yanzu law kuntu amiran ahadan inda zan umurci wani mutum ko wane ne shi an yasjuda li ahadin yema wani mutum da uwarsa sujada la amartu nisa da mata ne zan umurce su an yasjuda li azwajihinna su yi ma mazajen su na aure sujada lima ja'ala Allahu lakum alayhinna min alhaq saboda abin da Allah ya daura musu na haƙoƙin mazaje a kansu fa'idoji guda shida a takaice karkashin hadisin na farko girman haƙin miji akan mace dan duk abin da za a kamanta shi da sujada ba karamin abu bane abu na biyu wajibcin mace ta yi ma miji biyayya amma a cikin abin da shari'a ta yadda da shi idan abu ya saba ma shari'a mace ba ta ma namiji biyayya a ciki na uku gazawan mace wurin gode ma ni'iman miji muna iman da miji da aka yi mata na hudu gazawan yana na a cikin wani hadisi mai ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka dai kana kyauta mu wata rana a samu aka ci sai ni me ka taba mu ban taba sanin wani alkhairi ba gare ka ni ban cin kai ma da zuban zaman hajiya ba in ban da kaddara wannan kalma ta kazanta a bakin mata eh wai ban da kaddara wata kaddara in ta juyo kuma kuka zaki yi hakuri kawai hajiya na hudu shine ba a gabatar da miji akan komai koda ƴaƴa ne ko ahali ƴan uwa ko aiki ko kawa ko wani ba a fifita miji akan su wannan hadisi ya nuna duk yana gaba da su an gane ko miji yana gaba da waɗannan na biyar na kusa da ƙarshe shine inda za a halatta mutane su yi sujada ga wani mutum to da miji ne za a ce ma mata ta yi ma mijinta sujada na shida na ƙarshe shine a hadisi mun fahimci haramun ne a yi ma wani Allah sujada ba wanda ake ma sujada in ba Allah ba in sha Allah gobe za mu tashi hadisi na 70 jibi za mu gama in sha Allah ko to in Allah ya dago ba za mu yi 15 jibi mu yi 15 mun kammala wannan littafin kuma Allah ya ta Allah ya taimake mu yau lalura ya hana mu zuwa da wuri amma in sha Allah gobe za mu fara da wuri in sha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله